Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya wasu mabiya addinin Kirista a jihar Ibadan sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara kaimi wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Haka kuma masanan a Najeriya na ci gaba da mayar da martani game da wani hanin wani rukunin ƴan ƙasar biza shiga Amurka saboda wasu dalilai da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana. Yau akan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan hana wasu rukunin ƴan Najeriya biza shiga ta Amurka saboda wasu dalilai na tsaro da Amurka ta bayyana. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kasashen duniya da kada su rufe kan iyakokinsu ga baki da suka fito daga China a matakan da suke dauka na yaki da cutar coronavirus da ta barke. Sama da mutum 17,000 suka kamu da cutar yayin da wasu 361 suka rasa rayukansu a China. Daraktan ya yi wannan kiran ne yayin da aka buɗe taron kwamitin amintattun hukumar wanda ake yi shekara-shekara domin shata tsare-tsaren hukumar.
There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade.
Babban daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne yake cewa babu dalilin da zai sa a gindaye wasu matakan da zai haifar da cikas ga tafiye-tafiye da harkokin kasuwanci. Muna kira ga dukkan kasashe da su rika aiwatar da matakansu bisa kwararren hujjoji. A wani yunkuri da dakile yaduwar cutar ta coronavirus, Amurka da Australia da Singapore da sauransu sun hana bakin aure daga suka taso daga China shiga cikin kasashen nasu a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus. A yau Litinin, ƴan majalisar wakilai na bangaren Democrat da ke gabatar da ƙara na tsige shugaba Donald Trump da kuma tawagar lauyoyin da ke kare shi shugaban ƙasar suka gabatar da jawabin kammala muhawara da suke yi a wannan ƙara da majalisar dattawa ke saurara. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da alamun suka nuna ƙarara cewa akwai yiwuwar majalisar dattawan ta wanke shugaban ƙasa. Ɗaya daga cikin masu gabatar da ƙarar ƴar majalisar wakilai Val Demings wacce ke son a tsige shugaba Donald Trump akan wasu tuhume-tuhume guda biyu ta faɗa wa mambobin majalisar dattawan su 100 cewa shugaba Trump ya ci zarafin mukaminsa, abinda ta ce ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Su dai lauyoyin da ke kare Trump da shi shugaban ƙasar suna ikirarin cewa shugaban na Amurka bai yi wani abu da ba daidai ba, kuma abin da ake zargensa bai yi girman da har za yi tuhuman ko kuma za yi batun tsige shi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan watanni da suka kwashe suna yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar su ta Democrat a takarar zaben shugaban ƙasa, masu neman tikiti na shirin fuskantar masu kada ƙuri'a a karon farko a daren yau Litinin. Za a gudanar da zaben ne cikin dare a jihar Iowa wacce ta yi fice a fannin noma a matsayin sharan fage na zaben fidda gwanin da zai fafata da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Iowa ta kasance jiha ce wacce mafi akasarin al'umma ta fararin farfata ne wacce wato kwata-kwata ba ta da wani bata kai kashi ɗaya na al'umma Amurka ba wacce ke da ƙabilu daban-daban. Amma kuma bisa al'ada wannan zaɓe shi ne na farko a jerin zaɓukan da za su kai ga zaɓen shugaban wanda zai zama shugaban ƙasa a fadar White House a shekaru huɗu masu zuwa. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya isa kasar Uganda yau Litinin yana mai cewa kasar sa za ta yi gagarumin hulɗa da Afirka. Kane ya kira ga kasar da take Afirka ta gabas ta bude ofishin jakadancinta a birnin Kudus. Kafin ya bar Israila, Netanyahu ya yi zance a kan muhimmancin hulɗar diplomasiya da ta tattalin arziki da tsaro wanda bai yi ƙarin bayani ba a kai. Ya ce a ƙarshen ziyararsa a ƙasar ta gabashin Afirka yana kyautar zaton za a ji labari mai daɗi. Prime Minister Uganda shi ne ya tarbi shugaban na Isra'ila a filin saukan jirage na ƙasa da ƙasa na birnin Entebbe, inda aka taɓa kashe ɗan uwan Netanyahu da ake kiran shi Yonatan a wani mummunan rikici wanda yake jagorantar rundunar zaratan sojojin Isra'ila a wani aiki mai tattare da hadari na ceto wasu Yahudawa da aka yi garkuwa da jirginsu a shekarar 1976. Isra'ila ta yi nasara wurin kai mamaya akan shugaban kasar na wancan lokaci Idi Amin, wanda a lokacin mulkin sa ne Isra'ila ta rufe ofishin jakadancinta a kasar.
A gaida Baba Yakub Majeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar tsaro a wasu sassan Najeriya, wasu mabiya addinin Kirista a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar sun yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta ƙara ƙaimi wajen samar da tsaro ga jama'a da ke lunguna da saƙon kasar da sakuna a kasar. Ga rahoton da wakilinmu Umar Hassan Tambol ya aiko mana daga Oyo.
Karuwar rashin tsaro a sassan Najeriya dai ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Kana ya haifar da fargaba a tsakanin jama'a wanda ya yi sanadiyar kaurar jama'a daga wancan sashe zuwa wata shiya a Najeriya. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa wasu mabiya addinin Kirista suka yi addu'o'i da azumi na kwanaki uku don jawo hankalin gwamnati a game da kashe-kashe da satar jama'a da rashin tsaro ke da sawa, tare da yin kira ga gwamnatin da ta dauki matakan tsaron.
Nigeria should be a peaceful place.
Mr. Bola Ogunjimi yace ya kamata a ce kasar Najeriya ta zama kasa mai zaman lafiya. Uwar gida Mojisola Adegun cewa ta yi.
Government should try all their possible best to save Nigeria from being killed.
Uwar gida Mojisola Adegun tace gwamnati ta yi kokari ta hana kashe yan Najeriya. Shi ko Mr. Jeremiah Akama yace babu cikakken tsaro a Najeriya.
In this country there is no adequate security.
Anashi wani musulmi cewa yayi kiran da mabiya addinin Kirista suka yi ga gwamnati na ta samar da tsaro ga yan kasa yayi daidai.
Sunana Umaru Lamido. Eh, kiran da sun kai mabiya addinin Kirista yana da kyau. Sun yi magana cewa a dauki mataki tsaro a Najeriya. Wannan abu yayi yawa. Gwamnati da Allah ta dauki tsaro. Ana kai hari masallati, ana kai cuce-cuce, sannan kuma a kasuwa a zo a ɗauke mutum ga mutane makiyaya da manoma duk ana su zaman lafiya. Wasu na ta ƙaura daga wata jiha zuwa wata jiha. Wani ga Allah ta sa abin nan himma ta ɗauki matakan tsaro a kan ƙasar nan ta mu. Abin ya yi wa rashin tsaro ya kai inda ya kai. Yau ka ji an ɗauki wannan, gobe ka ji an ɗauki wannan. Al'amarin da mace ta ɗauki matakan tsaro saboda Allah. Kashe wannan, ka ji an yi garkuwa da wannan, wannan a kore mai shanu, wannan abin ya yi wa. Wani su ɗauki matakan saboda Allah ka saka ta mu ba wai musulmi ba kirista ba duka yan kasa a tsare su da dukiyarsu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya, inda masana harkokin diplomasiya suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hana wani rukunin 'yan kasar biza shiga Amurka da gwamnatin kasar ta yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa zuwa ga manema labarai tana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida Rauf Arabe Tola, wanda zai yi nazarin sababbin ƙa'idoji da Amurka ta gindaya da suka shafi batun tsaro da ake so gwamnatocin kasashen waje su rika bi. Dalilin da Amurka ta bayar na cewa Najeriya ba ta cika ka'idojin tsaro ko rashin bayar da haɗin kai wurin magance tafiye-tafiye tsakanin kasashe ba bisa ka'ida ba. Wani abu da tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan, Suleiman Dahiru, ya ce Amurka ta yi daidai wajen daukan mataki da ta yi.
Amurka za su ce maganar tsaro, amma hadin gaskiya ba maganar tsaro bane, maganar abubuwan asha da ƴan Najeriya suke yi, wanda kuma duk duniyar nan an sani na satin dukiyar mutane 419 credit card fraud.
Kana ganin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na kafa committee domin wannan batu zai wani tasiri?
Ni a gane na ban yi tsammanin wani abu na tasiri zai fito a ciki ba. Dalilin da yasa na faɗi haka saboda waɗannan da suke bata mana suna, gwamnati ba su da control a kansu, mutane ne kawai da suke yawo a titi. Kuma ina mu faɗi gaskiya, bari mu faɗi abinda shugaba Buhari ya taba faɗa cewa ba abin doka.
Ko da yake yunkurin kafa kwamitin da Najeriya ta yi na nuna kasar a shirye take ta ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar alakar ta da ke tsakaninta da Amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen waje, musamman akan harkokin tsaro ta duniya, domin kwamitin zai aiki ne tare da gwamnatin Amurka da 'yan sandan ƙasa da ƙasa, wato Interpol, da sauran masu ruwa da tsaki da ka iya haɗawa da waɗanda ke zaune a ƙasar Amurka ɗin wajen ganin an aiwatar da sabbin dokokin. Ƙwararre a harkar zamantakewan ɗan adam kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Muhammad Ishaq Usman, ya yi nazari.
To a gaskiya idan muka duba, a hakikanin gaskiya idan muka duba muhimmancin nahiyar Afirka a wato ainihin taswirar duniya, kusan za mu iya cewa wato ita ƙasa Amurka ita ce ta yi asara, domin muradinta kusan sun mamaye ko ina a duniya, sannan kuma suna son fada aji, suna son kuma a ko ina a duniya yana da iya suna so ya kasance suna da hannu a ciki. To muhimmancin Najeriya ya fi ƙarfin a ce an yadda ita an maida ita wato kamar wasu 'yan ƙananan ƙasashe da Amurka take takawa, wanda a zahiri muke kallo. Don haka dole ne 'yan siyasa su yunkura wato su nusar da wato ainihin gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump, ganin wajen ganin an daidaita al'amura, abubuwa sun tafi kamar yadda ya kamata, kamar yadda aka saba. Idan ba haka ba, wato abin ba zai haifa ma ita kanta Amurka da kuma ita Najeriya da mai ido ba a diplomasiyance.
Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shekara 2019 Atiku Abubakar ya fito ƙarara ya nuna takaicinsa akan lamarin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro, yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan matakan hana wasu rukunin 'yan Najeriya biza ta shiga Amurka saboda wasu dalilai na tsaro da Amurka ta bayyana. Amma kafin nan, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Hello, a muke da shi daga jihar Zamfara.
Sana tare da Malam Ahmadu a zai daga tsari.
To, Malam Ahmadu, muna jin ka, menene ra'ayinka?
A ra'ayina dai na farin ciki da nake ne ko don fiye da shekara biyu ina da ɗan ku ban samu ba.
To, yau gashi ka same mu.
Amiya da na same ku kuma yana muku fatan alheri, Allah ya sa a tashi lafiya.
To, amin, mun gode Malam Ahmadu, muna maka fatan alheri. To yanzu kuma mun samu kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, muna jinka.
Barka da kokari, kana magana da babawan mu mai aure na jishata.
Yawwa malam babawo, muna jinka.
Masha Allah, Allah ya saka da rai da alheri. Na ji wannan bayanin da kuka dauko, to wato ni ina ganin fa kamar a gaskiya a da iyar ra'ayina sun yi daidai, saboda kaga suna neman su fa gyara kasansu ne. So duk abin da ya kai ga gyaran kasa, ni ina ganin ba wai ba barna bane, saboda suna ganin yanayin yanda kasan ne take. Yawa ina muku addu'a, Allah sa ku tashi lafiya.
To mun gode malam babawo daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hafiz Baballe, barka da yammaci.
Yawwa, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Karunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jinka, menene ra'ayinka?
To ni gaskiya ne abin da nake dubawa dangane da wannan magana da ita kanta gwamnatin Amurka ta yi. Ni a nawa ra'ayin fa bace ra'ayin wani, bace ra'ayin wani ba, nawa ra'ayi. Wannan hanawar da ta yi shi ya yi daidai. Yanzu kamar talaka iri na mai ribarsa na wani shiga Amerika, ba abin da za ka iya zuwa haka iya kudin jirgi za ka je ka tafi Amerika. Su ma manyan mutane suke ta wani surutu a kan cewa an hana Amerika, sannan an hana 'yan Najeriya shiga. Ai, talakan ba da ya fito ya ce zai goyi bayan wai an hana 'yan Najeriya shiga Amerika, amma ya tunanin wani abu. Shugaban ƙasar Najeriya su tsaya su gyara ƙasar, su gyara Najeriya. Maganar tsaro a Najeriya ta riga ta lalace, duk da hanyar da za ka bi an riga an samu matsala a kanta. Don haka su abin da suka zo rashin zan, to a Najeriya ta ƙi gyara ƙasar ta, ta ƙi kula da security, da haka suke haka. Wannan ra'ayi na tsayi daidai.
To amma malam Alhaji Musa, ba ka ganin Najeriya za ta rasa wasu kuɗaɗen shiga da 'yan Najeriya suke turawa gida, wanda suke zuwa nan suke aiki?
A to wannan masu aiki daban. Ai, misali yanzu kai da kake yanzu kana ɗan Najeriya ne kai, kuma yanzu ka kana aiki a Amerika, babu abin da zai yi a hana ka shiga wannan ƙasa. Amma mutanen da suke shiga wani ta Najeriya, shugaban ƙasar Najeriya kullum magana ake yi, a zo Zamfara a kashe mutane, a je Maiduguri a kashe mutane, a zo jihar Kaduna a kashe mutane, ka tsaya a kore mutane daga gari gaba ɗaya, ma a kore su a tafi da su wani ƙauye can daji daban, a ce wannan abin da ake ba a gani da ake wannan abu. Ba ya kamata ba a ce an kula wannan abin. Wannan abin sun lura da wannan abu ne.
To mun gode Alhaji Musa Ngara daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi, waye akan layi?
Salamu alaikum, sunana dan Asabe mai fata ga yauri.
Amu alaikum salam dan Asabe yauri, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni ina Allah wadai da wannan mataki da shugaban Amerika. Hello, kana tare?
Muna jinka.
Kana tare da ni?
Eh, muna jinka.
Hello?
Muna jinka.
Eh, inde saboda matsalolin tsaro ne yasa aka dauki wannan mataki. To a duniya gaba ɗaya babu ƙasar da bata da nata matsala na tsaro. Sannan su wake kera makaman da ake kashe mutane da su ba su ba. Saboda haka ni ina Allah wadai da wannan mataki da ya dauka ta yi ba. Neman tare zaune tsaye ne, neman nuna wariya ce ga kasashen mu na Afrika. Ban goyi baya ba. Wannan shine ra'ayina.
To mun gode dan Asabe yauri daga jihar Kebbi. Yanzu kuma mun sami kira daga jamhuriyar Niger, waye akan layi?
Eh, salamu alaikum.
Amu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kuma mala ne daga dogon nuki a cikin jamhuriyar Niger.
To muna jinka.
A inda an ra'ayina bisa ga wannan abin da aka ta 'yan Najeriya ba su a cikin jami'a, za ka bi 'yan Najeriya ta Kaduna gare gare su na goge su yi wanda ba na kware ba, yasa Amerika ita ko ba ta yarda da ta Kaduna goge ta iya ta cikin ƙasar Amerika ba. Na gode mu da Amaitaniya Umamalan Ali daga dukunti a cikin jamhuriyar Niger. Baba ne.
To Umamalan Ali mun gode mu ma. Yanzu kuma daga jamhuriyar Niger bari mu da Najeriya mu leka jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Abdulhamid Abdulkarim daga lafiya jihar Nasarawa.
To Abdulhamid muna jinka.
Kai na fi shekara barka da wannan na neman kwa duniya Allah bai bani ma sai yau Allah ya saka muku da lafiya
to amin yau gashi ka same mu mu ba muna maka fata alheri
kun zama jagororin talakawan Najeriya billahi laji abinda aka yi dinnan nayi farin ciki daidai Allah ya saka mishi da alheri Donald Trump na neman ya gyara Najeriya da wannan matakin da ya doka mu talakawa mun yi na'am da shi tunda su Najeriya ba su ya gyara ba wallahi in za ta ba duk talaka da yake Najeriya koma wani irin talaka da gaskiya bin mana zafi Allah ya saka muku da alheri
to amin mun gode mallam Abdulhamid daga jihar Nasarawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi
ni ne Alhaji Badamasi a nan jihar Katsina a kallon mana komar kawai ne babban mutum
to Alhaji Badamasi muna jinka
yaya ne wannan ra'ayi mallam da yake cikin wannan abubuwa da suke na wajen cewa dan Najeriya ba zai je Amurka din nan ba
to me yasa
abin da yasa kuwa wannan mutum sun ne suke kullawa wanda cewa mu kanmu ne ba za mu ji daɗi ba gaskiya bane ba lamarin da ya kawo haka ba gaskiya ba kuma ta ce kai su ko mutanen namu
to mun gode Alhaji Badamasi daga jihar Katsina yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba
to Ibrahim mai wankin hula muna jinka
to masha Allah lalle mun san irin haka za ta kasance
me yasa kace haka
eh domin saboda ainihin su shugabannin namu musamman ma na nan Najeriya kuma musamman ma na arewacin Najeriya ba su mai da ainihin kasar su bakin komai ba domin saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniyar nan ba arzikin da Allah bai hore mu Najeriya ba amma su tsaya su gyara kasar su su tabbatar da ainihin an samu ci gaba an kafa da kamfanoni da abun da rayuwa wanda yake birni da kauye za a samu ci gaba to ba shi ne kan gaban su ba sai dai yawace a wasan duniya shi ne kawai kan gaban su sannan ina ma ainihin dan kungiyar muryar talaka na Najeriya ina musu godiya ga bisa ga ainihin tare da suka yi ubangiji Allah ya sa abin suka tattauna sun tattauna abin da zai amfane mu
to mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
to Haji barka da lasariya
yawa barka ka dai
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigatsu a Kano tarayyar Najeriya
to Murtala muna sauraron ka
to Haji ina so al'umman san cewa ba kowa da kowa aka ce an hana ki ba a'a ya bada irin kallon mutane da adadin da yake ya hana su shiga kowa abun mamaki ma da daga mai girman shugaban kasa wanda ni na san yana da son cewa ma a hana dukkan wasu wanda ba su da hujja fita kasa zauna su gyara kasa har a ce ma a kafa kwamiti ayan ni ne shi zan ce alhamdulillah manyan da suke fita da kuɗin mu je su boye ko su je su shakata su huta su tsaya a gida su gyara Najeriya kaga a ba ta aiki bai damu da ma fita kasan ba ba ruwan shi a Najeriya yake son zama shi lokacin yi muna fata shi ma mai girma shugaban kasa zai ji daɗin wannan abu kwamitin nan ya watsar da su in kana da dalili ka cika sharuɗa yadda suke so ka fita in baka cika sharuɗa ba ka zauna a Najeriya yadda
ruwa ne to mun gode Murtala Rigatsu daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to Ayuba Imam kafin Madaki muna jinka
alhamdulillah ni ra'ayina abinda shugaban kasar America yayi daidai saboda mu talakawa da mu ba mu zuwa kasar America akasari masu kudi ne to lallai ni ina goyen baya a hana su kuma su tsaya su kula mana da tsaro a kasar mu yin haka shine zai ba mu zaman lafiya mu ma kasar mu ta daure daga karshe muna muku fatan alkhairi akwai wasu masu sauraron ku babangida sakataren Madaki da kuma Awali Yakubu Loyi suna muku fatan alkhairi a tashi lafiya nagode
to madalla Ayuba Imam kafin Madaki daga jihar Bauchi da haka muka kawo karshen daukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe masu sauraro kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 3 na yamma da minti 54 yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
kungiyar Kansas City Chiefs ta yi nasarar lashe wasan gari faruga ta Super Bowl karon farko a cikin shekaru 50 a rubuyi na hudu na wasan ne Chiefs ta wayan baya ta doke San Francisco 49ers da maki 31-20 ta hanyar kwazon jigon dan wasan ta Patrick Mahomes bayan da San Francisco take kan gaba a rubuyi na 1 da na 2 da na 3 a wasan da aka fafata a Miami a nan Amurka a yanzu kofin gasar ta duniya zai isa birnin Kansas karon farko tun daga shekara ta 1969 a fagen tennis kuma dan kasar Serbia Novak Djokovic ya kare kambinsa na gasar Australian Open bayan doke Dominic Thiem da turmi 2-3 a wasan karshe ta gasar a birnin Melbourne to sai dai Djokovic ya yi fama da tangal-tangal musamman a turmi na 2 da na 3 inda Thiem ya shige gaba to amma daga baya Djokovic wanda ya gana da likitansa har sau 3 a lokacin wasan ya miƙe yayi wayoyin baya ya doke team dan kasar Austria da ke neman lashe babbar gasar sa ta farko a wasan karshe ta uku da yake fafatawa Djokovic ya kafa sabon tarihin lashe gasar ta Australian Open har sau 8 kenan wanda ya bada adadin manyan gasannin tennis na Grand Slam 17 da ya lashe a Ingila kungiyar kwallon kafar Liverpool na dabda lashe gasar Premier bayan da ajiya Lahadi mai rike da kambin a halin yanzu wato Manchester City da ke tabiwa teburin gasar ta shaka shi a gidan Tottenham da ci 2 da nema sakamakon wasan ya dakushe fatan City din na kare kambinta ya kuma kara tazarar maki har 22 tsakaninta da Liverpool din da ke saman tebur a lokaci daya kuma ya daga darajar Tottenham zuwa ta biyar a teburin gasar tare da tazarar maki 4 tsakaninta da Chelsea da ke ta 4 haka kuma ya baiwa Liverpool tabbacin lashe kofin gasar ta Premier ta bana idan ta galaba akan Crystal Palace a wasan da za su buga a ranar 21 ga watan Maris. Shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da ya zura kwallo a cikin wasanni 9 a jere na gasar Serie A tun daga David Trezeguet a shekara ta 2005. Ronaldo ya zura kwallaye biyu ta hanyar penalty a wasan da Juventus din ta doke Fiorentina da ci 3 da nema wanda ya bada jumlar kwallaye 10 da ya zura a cikin wasanni 6 na baya da ya buga wannan nasarar ta kuma sa Juventus din gyara zama a saman teburin gasar ta Serie A da makin ta 54 daga cikin wasanni 22 tare kuma da tazarar maki 6 tsakanin ta da Inter Milan da ke binta a tebur.
Madalla gaida Murtala Faruku san yana da labaran wasanni yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kasashen duniya kada su rufe kan iyakokinsu gabaki da suke fitowa daga China a matakan da suke dauka don yaki da cutar coronavirus da ta barke. Sama da mutum 17,000 suka kamu da cutar yayin da wasu 361 suka rasa rayukansu. A yau Litinin ne yan majalisar wakilai na bangaren 'yan Democrat da ke gabatar da karin tsigin shugaba Donald Trump da kuma tawagar lauyoyi da ke kare shugaban kasar suka gabatar da jawabinsu na kammala muhawara da suke yi a wannan kara da majalisar dattawa ke saurara. Hakan na faruwa ne a daidai lokaci da wato alamu suka nuna karara cewa akwai yiwuwar majalisar dattawan ta wanke shugaban kasa Donald Trump. Bayan watanni da suka kashe suna yakin neman tikiti na tsayawa ba jam'iyyarsu ta Democrat a takarar zaben shugaban kasa ba su neman tikitin da suna za su fara fafatawa a yau Litinin.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau wato Baltic Zanga-Zanga Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.